الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 25 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan hudu shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 18 a bangaren lissafi suratul Kahf kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata
malam kamar da aka ce kun mutum yana sallah ba ni daga ku wani sai ka ta mun kai na gaban mai yasa kana yin safin
kamar kaka
kamar mutum ne kana a
masallaci to daukan takalmi wannan ba wucewa bane gaban mai sallah ma'ana me ka hannunka ne kai ka dauko wani abu wanda yake gaban mai sallah wannan ba lissafa shi akan wucewa gaban mai sallah na'am
kamar
da ba
ka ce darasi da yake an kama amma shi ka hasu kuma ka fice ne aka samu sunan shi kuma sirrin ne da sirrin shi ne da ka fice wannan
to abin da muke so mu sani shirka kafirci kuma kafirci kafirci ba a kiran shi shirka amma ita shirka ana kiran ta kafirci kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ambaci mushrikai da cewa kafirai in aka ce shirka shine daidaita Allah da wani a cikin abin da yake haƙƙi keɓantacce ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala misali mutum ya dauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah duk wanda ya sarrafa wani abu mai sunan ibada ga wani Allah wannan ya kafirta an gane ku da shirka kafirci ne yayi musan kadaitar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin abubuwan da suka keɓanta da shi dan haka mun yi bayani a baya dukkan mushriki kafiri ne ba dukkan kafiri bane mushriki in aka ce kafirci musan kadaitaka ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala in ma a cikin rububiyya ko a cikin uluhiyya ko a cikin al-asma'u was sifat in aka ce shirku ko kuma musan wato manzanci ko annabta ta wani annabi ko wani manzo daga cikin manzannin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala in ku aka ce shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi keɓantacce ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala domin a cikin kafirai akwai wanda kwata-kwata shi baya bautar Allah baya bauta ma komai shi haka yake kawai ba ma guje ne anne ne shi ko mushriki yana bautar Allah kuma yana bauta ma wani ko kuma ya zamanto wani Allah kadai yake bauta ma yana da haka mushriki akan ce masa kafiri amma ba dukkan kafiri bane akan ce masa mushriki domin suna gamuwa suna rabuwa na'am
ya
ta wai misali mutum yana cikin sallah habu ya zo masa yana cikin tahiyya kace ta karshe wai yana iya dago kansa ya salamce abinda muke so mu gane anan sallah kafin ta cika bai dacewa mutum ya yinki sallah a sanadiyar zawwar habu iya abinda zaka yi kokarin yanda zaka tare shi koda da hannunka ne ko wani mushuwar ko wani tufafi ka kammala tahiyya sannan ka salamci sai idan ka ji tsoron daudada masallaci da kazantar da shi shine anan malamai suka ce mutum sai ya yanke sallah ya fita an gane ko domin kada ya kazantar da masallaci a lokacin nan sai ya fita ya je ya wanke haban idan ya wanke jinin sannan idan ya dawo sabuwar sallah zai kabbara hadisin da yake bayani akan gini a sanadiyar habu ko amai da sauransu wannan hadisi bai inganta ba ƙwarai ba dole ba ne ba cewa sai shi da kanshi idan mutum na sallah ya manta bai aje sutura a gabansa kai kana buƙatar wucewa to kana iya janyo wani abu ka sanya masa ya zame masa sutura in ya so kai ka wuce ta bayanta na'am wai misali kaya cewa an san ga quality kin shi kaya ne original sai ka dauka misali ka kai China su ne suka shahara da wannan sai a maka local kin shi an gane ko a Hausa mu ce jabi a maka jabin sa to idan aka maka ka kawo ka zuba a shago ko ka zuba a mangaza in mai saya ya zo sai ka nuna masa wanda yake kalite kuma ka nuna masa wanda yake kenan firat ka nuna masa shin yin haka akwai laifi a bangaren dai wannan kasuwanci da kai kayi gaskiya na ka nuna masa na ƙwarai da wanda yake koma baya amma kasancewar in kamfani ya riga yayi kayan shi kaya ne gangariya to haramun ne kai ka dauki samfarin wannan kaya ka je ka yi local kin su ka kawo ka baza dole sai da izini misali ni ne na kera abu gaya na yi shi gangariya jama'a suna saya to baya halatta ka zo ka kwaikwaye ni ka yi kasa da shi ka zo kai ma ka baza a kasuwa ka yi ta cin kasuwa wannan bai ya dacewa saboda hikima ce da fasaha tawa wanda Allah ya sanar da ni wanda abin da ya dace ka zo ka nemi izini idan na baka izini sai ka je ka sarrafa in ma daidai da nawa ko wanda yake kasa da nawa in ya so ka kawo ka baza a kasuwa kai ma ka sayar da haka misali kamar duk abubuwa da ake yi akwai wato kungiya ta duniya wadda take kula da kayan jama'a kayan kasuwa idan mutum ya kera abinsa to bai dacewa wani ya zo ya dau hoton wannan kaya ya je ya kalar su ya kawo ya baza a kasuwa dole sai ya samu lasisi daga wancan kamfanin da ya yi wannan kaya a farko misali ko littattafai idan ka dauka ai zaka ga an ce huququ tabi'i mahfuza cewa haƙoƙuwan kenan buga wannan littafi a kiyaye suke kenan bayyada cewa mutum ya je ya buga wannan littafi dole sai ya nemi izini in ma daga maktabar madba'ar da ta buga littafin a hurku ko kuma daga shi wanda yake mai littafi sai dai sau da yawa abinda ya sa ya shafi littafi wasu malamai sukan ba da izinin a buga littattafansu in dai ba kasuwanci ba za a yi in fi sabilillahi za a raba domin jama'a su amfana to suna ba da izinin cewa duk wanda in dai zai buga fi sabilillahi ya raba ma jama'a to wannan an ba shi izini amma duk wanda zai buga saboda kasuwa wannan bai dace ba dole sai ya zo ya nemi izini in an ba shi izinin bugawa ya buga na'am assalamu alaikum wa
rahmatullahi
wai ya ajuja wa ma'ajuj sun wasu na daga cikin 'ya'yan adam ko ba sa daga cikin 'ya'yan adam kwarai suna daga cikin ƴaƴan Adam. An gane ku, suna daga cikin ƴaƴan Adam. Maganar cewa ya ajuje wa majuj wasu gajejjerun mutane ne masu manyan kunnuwa, mutum wadayan daga cikinsu zai shimfiɗa kunne ɗaya ya rufa da ɗaya. Waɗannan duk kurafati ne, tatsuniya ce, kwata-kwata ba su da asali. Lalle ya ajuje wa majuj suna daga cikin wato ƴaƴan Adam, kamar yadda akwai littafi na musamman wanda ake kiran shi Ashiratus Sa'a, Ashiratus Sa'a na wani malami, duk da cewa sunansa ya kwanta mun a wannan babi. Wannan littafi nashi shine yafi sauran littattafai inganci, domin ya yi ƙoƙarin tace hadisan da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi alamomi na tashin kiyama. Don haka ƙarin bayani game da sifofinsu da wannan insha Allah kenan za a bi mu bashi a darasi wanda yake na gaba, insha Allah ma iya bayani a kansu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 46. Fadar Allah tabaraka wa ta'ala, almalu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ita wannan aya Ubangiji subhanahu wa ta'ala na mana bayani, na nuna mana matsayin dukiya wato da ƴaƴa. Dukiya da ƴaƴa iya matsayinsu wato ado ne wanda yake na rayuwar duniya. Duk wani abu ko wanda yake na al'amarin duniya karka ba shi tabbas, domin abu ne wanda yake ba shi da tabbas, abu ne wanda wato nan da ɗan lokaci kaɗan yana ƙayatar da kai, za a wayi gari kaga kwata-kwata babu shi, babu alamarsa. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buga mana misali game da rayuwar duniya tun a cikin suratul Tauba, ko kuma mu ce tun a cikin suratul Yunus, kuma da cikin wannan sura. A can cikin suratul Yunus Ubangiji ta'ala na cewa innama mathalul hayati dunya kama ina anzalnahu minas sama'i fakhtalaqa bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil ams kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun. Haka a cikin wannan sura da muke ciki Ubangiji ta'ala ke cewa wadrib lahum mathalal hayati dunya kama ina anzalnahu minas sama'i fakhtalaqa bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Haka idan ka gangara ka je can cikin suratul Hadid, Ubangiji ta'ala yake cewa ilamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahu وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما على آية. Haka shine anan Ubangiji, ita kuma duniya idan ka dauke ta gaba daya a cikin dukkan kayan ado, abin da ke kayatar da jama'a ita ce dukiya da yaya. Shine Ubangiji ta'ala yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya, dukiya da ƴaƴa musamman ƴaƴa maza Ubangiji ta'ala yace kawace ta rayuwar duniya, iya amfanin su kawai rayuwar duniya. Kaga shi kuma ɗabi'a ta mumini, duk abin da ba zai amfane shi a makomarsa lahira to ba zai bata lokacinsa a kan shi. Dan haka can Ubangiji ta'ala ya nuna mana hakikanin yinin alkiyama, yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun yawma la yanfa'u fihi malun wala banun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sadid. Yinin alkiyama yini ne wanda wata dukiya ko ƴaƴa ba sa amfanar mai su illa man atallaha biqalbin sadid, sai dai wanda ya zo ma ubangijinsa da zuciya lafiyayya kubutacciya game da shirka da bid'a da dukkan datti wanda Allah yake ki yake kyama. Don haka ba kowa yake jiji da kai yake alfahari da dukiya da ƴaƴa illa kasancewar wanda yake wawa bai san inda aka sa gaba, kamar yanda daman ɗabi'a ce ta waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yin alfahari da dukiya da ƴaƴa, kamar yanda can cikin suratu saba Ubangiji ta'ala yake hakaito mana faɗa ta kafirai, wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi, suke cewa mu ne muka fi ku yawan dukiya kuma muka fi ku yawan ƴaƴa, dan haka wa ma nahnu bi mu'azzabina, kiyamar da kuke cewa za ta kasance nan gaba in ma ta kasance to mu ba za a azautar da mu, kamar yanda mun fi ku matsayi a nan duniya in an wayi gari kiyama ma mu muke sama da ku. Haka can Ubangiji ta'ala yake cewa a fara'aitan ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada, Ubangiji ta'ala yace ba ni labarin mutumin da ya kafirce ma ayoyinmu, wa qala ya fada yace in ma kiyama ta tabbata kamar yanda kuke rayawa, la utayanna malan wa walada, lalle ne za a bani dukiya mai tarin yawa da ƴaƴa waɗanda suke masu yawa, kamar yanda a nan duniya na fi ku yawan dukiya na fi ku yawan ƴaƴa, haka a kiyama ma wato na fi ku yawan dukiya na fi ku yawan ƴaƴa. To dan haka shine a nan Ubangiji ta'ala yake nuna mana matsayin dukiya da ƴaƴa, kada mutum ya shagala da su. An gane ku? Iya bakin amfaninsu shine rayuwar duniya, shine yace almalu wal banuna zinatul hayati dunya, dukiya da ƴaƴa wato kawace ta rayuwar duniya. Amma fa ba aya tana nuna cewa kada mutum ya nemi dukiya, kada mutum ya nemi cewa Allah ya azurta shi da ƴaƴa, domin dukiya da ƴaƴa in har an saita su an tattala su to za su zame ma mumini babban guzuri a gobe kiyama. Dukiya abun nema ce, idan ka nema ka yi kokarin sarrafa ta a kan hanyoyi waɗanda suke na alkhairi domin matsayinka ya ɗaukaka a gobe kiyama. Haka ƴaƴa babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, musamman ga wanda ya kula da su ya ba su tarbiyya ta musulunci. Yana raye idansa zai yi fari, ma'ana za su faranta masa zuciya. Haka bayan mutuwar shi zai samu kyakkyawan ambato game da wannan tarbiyya da ya ba ƴaƴansa. Kuma haka a kiyama in an wayi gari sun haɗe a aljanna, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai haɗa mumini da ƴaƴansa, kamar yanda yake cewa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Shi ne sai yace wal baqiyatu salihatu, Ubangiji ta'ala yace wanzazzu managarta. Me ake nihi da wanzazzu managarta? Wasu malamai suka ce shi ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wasu malamai suka ce wannan shi ne ake kira da albaqiyatu salihat, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams, manzo Allah yake cewa lalle da zan ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, manzo Allah yace wallahi shi na fuso shi na fi kauna sama da a dau abinda rana ta budo akan shi a ba a bani a ce nawa ne, ma'ana ya fi a bani duniya da duk abin da yake cikinta gaba ɗaya. Wannan kalima kawai. Don haka wasu malamai suka tafi akan cewa albaqiyatu salihat wato shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wasu malamai suka tafi akan cewa albaqiyatu salihat salloli na lokaci biyar su ne ake nufi. Tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa in aka ce albaqiyatu salihat dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na ƙwarai su ake nufi. An gane ku? Duk wani aiki wanda yake mai sunan ibada, aiki wanda yake na ƙwarai, wanda ya hada sharuɗa guda biyu yi dan Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sune ake kira da albaqiyatus salihat shine ubangiji ta'ala yace wal baqiyatus salihat wanzazzu managarta sai kace ayyuka na ƙurai kenan khairun inda rabbika thawaban su suka fi a wajen ubangijinka thawaban ga sakamakon lada wa khairun amala kuma su suka fi wato a wajen guri in har ma akwai abinda mutum zai yi guri a rayuwarsa to babu abinda ya dace mumini ya yi guri sama da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mana la hasada illa bi sunnati ba maganar guri manzo Allah ya ce face sai ga tadudi guda biyu farko manzo Allah ya ce mutumin da Allah ya bashi alqur'ani yana tsayawa tsayin daka ba dare ba rana game da karanta alqur'ani da yin aiki da abin da ya kunsa wannan shine mutum yaka iya yin guri na biyu mutumin da Allah ya bashi dukiya Allah ya hure shi akan kashe dukiyarsa akan hanyoyi na alkhairi shi ma wannan kana iya yin gurin ka zaman to kamar shi to shine anan yace khairun inda rabbika thawaban waɗannan ayyuka ko kuma mu ce wanzazzu managarta su ne suka fi a wajen ubangijinka thawaban ga sakamakon lada wa khairun amala kuma su ne suka fi wato a wajen guri in ma mutum zai yi guri to ayyuka na ƙurai su ne ya kamata mutum ya yi guri idan naga ka aikata wani aiki na ibada to ni ma sai in yi guri in yi famar cewa sai na aikata irin wannan aiki an gane ko idan naga kai mutum ne mai kokari a cikin ibada to abin da ya dace in yi takara da kai in nuna cewa sai na wuce ka akan wannan aiki na ibada saboda shi akan abin da ya halatta mumini yayi takara da dan uwansa mumini shine akan abin da ya shafi ayyuka na lahira in naga kana aikin kwarai to wannan ana buƙatar in yi gasa da kai in ringa famar cewa sai na wuce ka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa limis yake cewa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun yau zamu tashi kenan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala allah 'azza wa jalla wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Ubangiji ta'ala ke faɗa wa yawma nusayyirul jibala Ubangiji ta'ala yace tunatar da su game da yinin da nusayyirul jibala muke tafiyar da duwatsu daga barin fuskar ƙasa anan Ubangiji ta'ala yana umarnin manzansa cewa ya sanar da mutanansa ma'ana ya tunatar da su game da wani yini mai girma shine yinin alkiyama yinin da ubangiji ta'ala ke tafiyar da duwatsu gabarin fuskar ƙasa shine yace wa yawma nusayyirul jibala ubangiji ta'ala yace ka tunatar da su game da yinin da nusayyirul jibala muke tafiyar da duwalwatsai gabarin fuskar ƙasa wataral arda ubangiji ta'ala yace a wannan yini zaka ga ƙasa barizatan wato ta zama barizatan zaka ga ƙasa a bayyane ma'ana ba tudu ba kurami ba wani gini ba itace ba duwatsu komai Allah ya tafiyar da shi ƙasa ta yi libra babu wani abu wanda yake koyuwa a kanta Ubangiji ta'ala ya ce wa hasharnahum a wannan yini za mu tarar da al'ummu na farko da na ƙarshe gaba ɗaya domin wato mu lissafa ayyukansu kowa mu sakauta masa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya falam nugadir minhum ahada Ubangiji Ta'ala yace daidai da ɗaya daga cikin su Ubangiji Ta'ala yace ba za mu bar shi ba a wannan yini za mu zo da shi wanda Allah ya faɗa a wurare daban-daban game da al'amurra waɗanda za su wakana a ranar kiyama wanda na ɗaya daga cikin su wato shine Ubangiji Ta'ala zai tafiyar da duwatsu gabarin fuskar ƙasa wanda duwatsu gaba ɗayan su da ita ƙasar gaba ɗayan su za a ɗauko su gaba ɗayan su a nike su kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida ƙasa da duwatsu a yinin alkiyama Ubangiji Ta'ala yace gaba ɗayan su za a ɗauko su fadukkata dakkatan wahida Ubangiji Ta'ala yace za a nike su nikewa wanda take daya daya gaba ɗaya za su zama gari idan an nike shi dutse zaka ga ya zama kamar auduga ko kuma mu ce kamar gajimare ko mu ce kamar jida me ake cewa jida misali in an yi ruwa an gama zaka ga wani farin girgije kamar hayaki yana yo ƙasa ƙasa yana tashi to haka duwatsu za su kasance a ranar kiyama kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wataral jibala tahasabuha jamidatan wa hiya tamurru marra saha a yinin alkiyama Ubangiji Ta'ala yace zaka ga duwatsu kana zaton cewa wato a tabbace suke a gus Ubangiji Ta'ala yace wa hiya tamurru marra saha alhali ko girgije wannan duwatsu suna tashi suna wucewa irin yadda girgije yake wucewa dan haka can Ubangiji Ta'ala yace wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush wato duwatsu a yinin alkiyama za su zamanto tamkar auduga wanda aka fitar da ƴaƴanta ma'ana a wajen rashin nauyi to shine can cikin suratu Qaha Ubangiji Ta'ala yake cewa wa yas'alunaka anil-jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadhruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta Ubangiji Ta'ala yace suna tambayar ka anil jibali game da duwal game da duwatsu wayaya Allah zai aikata da su a ranar kiyama yaya Allah zai yi da su Ubangiji Ta'ala yace fa qul yansifuha rabbi nasfa ce da su Ubangiji na zai nike duwatsu nikewa Ubangiji Ta'ala ya shekar da su fa yadhruha qa'an safsafa kasa Ubangiji Ta'ala zai maida ta ta zamanto bagire wanda yake safsafa daidaitacce la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga tudu ba za ka ga kurami ko tudu a ƙasa ma'ana duk wani gine-gine da duk wasu duwatsu da duk wasu itace Ubangiji Ta'ala zai tafiyar da su ƙasa gaba ɗayanta Allah zai mata liba kowa zai fito fili babu inda mutum zai shige ya baki babu inda mutum zai baki to shine Ubangiji Ta'ala yace wa yawma nusayyirul jibala ba su labari game da yinin da muke tafiyar da duwal watsai wato gabarin fuskar ƙasa wataral arda barizatan Ubangiji Ta'ala yace zaka ga ƙasa barizatan a bayyane ba gini ba itace ba duwatsu ba tudu ba kurani wasu malamai suka ce wataral arda barizatan zaka ga ƙasa tana mai bayyanar da cikinta ma'ana duk abin da yake cikinta na matacci ta watsu an gane ko to amma dai abin da yafi kusa da ma'anar ayar kamar yadda sauran ayoyi suka fassara waccan aya ta cikin suratu Qaha fa yadhruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta kenan ƙasa zaka ganta a bayyane babu wani abu wanda zai iya kare ka babu gine-gine babu duwatsu babu itace babu tudu babu kurani Ubangiji Ta'ala yace wa hasharnahu a wannan yini Ubangiji Ta'ala yace mun tara dukkan al'ummu da na farko da na ƙarshe tun daga Adam har izuwa kiyama Ubangiji Ta'ala zai tattara bayinsa gaba daya falam nugadir minhum ahada Ubangiji Ta'ala yace daidai da mutum ɗaya daga cikin su Ubangiji Ta'ala yace falam nugadir ba za mu bar shi ba sai mun zo da shi domin Allah ya kididdige bayinsa duk abinda Allah ya halatta komai Allah ya kididdige kuma kowa zai koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya sa kauta ma kowa da irin abin da ya shuka shi da can yake cewa laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan bayi Ubangiji Ta'ala ya ki diddige su ga lissafi ya san adadin duk abin da ya halatta wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma gaba ɗayan kowa zai zo ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi kadai a yinin alkiyama shine anan sai ya ce mana wa uridu ala rabbika safwa a wannan yini za a bujuro da bayi ga Ubangijin su safa wato sahu ɗaya bayan ɗaya haka za a zo da su akwai ihtimalin ya zamanto gaba ɗaya za a yi musu sahu ɗaya kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba akwai kuma yakan iya yiwuwa jama'a Ubangiji Ta'ala zai zo da su sahu sahu a ranar kiyama kamar yadda yake waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa shine yace wa uridu ala rabbika saffa arannan Ubangiji Ta'ala yace za a bujuro da bayi ala rabbika ga Ubangijinka saffa wato sahu ɗaya bayan ɗaya haka za a zo da su jama'a jama'a an gane ko kamar yadda can Ubangiji Ta'ala me yake cewa yawma yunfaqu fi suri fata'atuna afwaja za ku zo jama'a jama'a to haka za a wayi gari kiyama jama'a jama'a za su zo ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kowa za a bujuro shi Ubangiji Ta'ala zai fada dan yin Allah wadai ga waɗanda suka yi musan alkiyama Ubangiji Ta'ala ya ce da su laqad ji'tumuna tabbas Ubangiji Ta'ala ya ce a yau kun zo mana kama khalaqanakum awwala marra kamar yanda muka halicce ku a farkon karo haka kuka zo mana a farko mun rayar da ku mu ne muka halicce ku daga babu ku muka rayar da ku to haka a yau kun zo mana a yanda kenan muka halicce ku ko kuma ya zamanto ma'anar laqad ji'tumuna kama khalaqanakum awwala marra tabbas Ubangiji Ta'ala yace kun zo mana kama khalaqanakum awwala marra kamar yanda muka halicce ku a farko mun halicce ku ɗaiɗai ku kowa shi kadai ya zo duniya kuma duk wanda ya zo duniya ya zo ne babu komai tattare da shi babu tufafi daidai da dala baka zo da ita ba kowa haka ya zo kuma haka zai koma kamar yadda ya gabata a cikin suratul an'am Ubangiji Ta'ala yake cewa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqanakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Ubangiji Ta'ala yake cewa walaqad ji'tumuna furada tabbas Ubangiji Ta'ala yace a yau kun zo mana furada daidai kunku kama khalaqanakum awwala marra kamar yanda muka halicce ku wato a farkon karo kenan mun halicce ku a matsayin ba riga ba wando ba takalmi babu sallatu babu wata dukiya kowa haka shi kadai ya zo duniya haka kuma zai koma ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala Ubangiji Ta'ala dan haka sai ya ce wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum duk wani abin da muka baku na ni'imomin mu kun bar shi bayan ku duk abin da ka tara na dukiya da yaya ka bar shi a duniya haka zaka koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala daga kai sai aikin ka shine Ubangiji Ta'ala sai ya ce bal za'amtum bari dai kun rai cewa Allah na ja'ala lakum mau'ida cewa ba za mu sanya muku mau'idan wata ma'alƙawarta an gane ku domin sakauta muku akan ayyukanku kun raya cewa babu wani yini na alkiyama nan gaba kamar yadda can Allah yake cewa za'amal ladina kafaru allan yuwasu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير kamar yanda suke cewa in hiya illa hayatuna dunya wama nahnu bimabuusi ko kuma ma hiya illa hayatuna dunya wama nahnu bimabuusi cha suke wannan rayuwa bata zama rayuwar da ake fada bata zamanto ba face kawai rayuwar mu ce ta duniya ka mutu bayan ka mutu a wayi gari wata rana jikan jikan ka kuma ya aiko ka kuma ka saki rayuwa wama nahnu bimabuusina suka ce lalle mu ba ababan tadawa bane a cikin wani yini da ake cewa alkiyama a can suke cewa wama nahnu bimunsharin mu ba a tada mu ba maganar a tada mu cewa nan gaba wani yini na alkiyama in muka mutu kawai mun mutu to shine ubangiji ta'ala yace bal za'amtu bare dai kurra ya cewa Allah na ja'ala lakum mau'ida cewa ba za mu sanya muku wato mau'idan wata ma'alƙawarta domin sakauta muku akan ayyukan ku shine yilin alkiyama kaga nan Allah wadai ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi ga waɗanda suke masu musan alkiyama wannan ita kuma alkiyama tabbas ce dan haka ubangiji ta'ala yace kul bala wa rabbi ce da su kwarai tabbas ne alkiyama za ta tabbata wa rabbi na rantsa da ubangiji na latuba sunna lalle ne za a tada ku summa latunabbu nabi ma amintu sannan kuma a ba ku labari game da duk abin da kuka aikata kuma a sakauta muku akan sa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim riwaya ta abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa yuhu sharrun nasu ala thalathi fara'iq jama'a a ranar kiyama za a tada su akan gwadabi guda uku ma'ana hanyoyi guda uku manzon Allah yace ragibina wa rahibina suna masu kwadayi game da rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala mu'minai kenan wa rahibina kuma suna masu tsoro suna masu firgici game da azabar Allah manzon Allah yace a wannan yini idan aka tada jama'a wasnani alal ba'ir ala ba'ir wasu mutum biyu za a dora su wani raƙumin za a dora mutum biyu a kansa wa salafatun ala ba'ir wani raƙumin a dora mutum uku wa arba'atun ala ba'ir wani raƙumin shi kuma za a dora mutum hudu wa ashratun ala ba'ir wani raƙumin shi kuma mutum goma za a dora masa kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce yawma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda yinin alkiyama yini ne wanda mukan taro almuttaqin waɗanda suka tsara dokokin ubangijinsu wafda suna kan ababan hawa haka za su zo a ranar kiyama Allah ya sanya mu a cikin su sai ya ce wa tahshuru baqiyatahumun nar sauran jama'a su ka wuta ce za ta kuru su duk inda suke a fadin duniya ƙasa wuta za ta kuru su wanda wannan wuta idan ta sayo jama'a gaba manzo Allah yace takilu ma akum haythu qalu duk inda suka yada zango domin bacci rana ita ma wannan wutar sai ta koma gefe ta kwanta ta yi bacci wata bitu ma akum haythu batu a inda suka kwana ita ma anan za ta kwana wata subihu ma akum haythu asbahu inda suka wayi gari ita ma anan za ta wayi gari manzo Allah yace wata musli ma akum haythu amsu amsau inda suka maraita ma'ana suka kai yamma anan ita ma wutar za ta kai ma'ana wuta ce ta kan zagaye duniya duk inda jama'a suke za ta kuro su gaba daya zuwa wurin da za a yi taron kiyama wanda ita wannan wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi manzon Allah ya ce za ta fito daga tsakin birnin da ake kiran shi Adin wanda birnin Adin yana daga cikin birane waɗanda suke na Yaman wannan wuta daga nan za ta bullo in kiyama ta yi wanda ita ce karshen babbar alama daga cikin alamomi na tashin alkiyama wanda in ta zo gaba ɗaya za ta zagaye duniya duk inda jama'a suke za ta kuro su shine ake faɗa ake cewa gudun fanfalaki wai wanda diddigen ka sai ya ringa taɓokeya an gane ko to mu'minai akan raƙumma ubangiji subhanahu wata'ala zai kuro su an gane ko amma sauran jama'a wannan wuta za ta sayo su gaba sai ta tattaro su da karfin tsiya inda suka gaji suka yada zango su yi bacci rana ita ma anan za ta tsaya ta yi in an tashi kuma hallo a yi ta yi inda dare ya yi a kwana hallo ita ma anan za ta kwana to shine anan kenan ubangiji ta'ala ya ce wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada gaba ɗaya za mu tattaro da jama'a na farkonsu da ƙarshe daidai da ɗaya ubangiji ta'ala ya ce ba za mu bar su ba wa uridu ala rabbika safa gaba ɗayansu za a buyuro su ga ubangijinka sahu ɗaya bayan sahu laqad ji'tumuna ubangiji ta'ala ya ce da su tabbas a yau fa kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra kamar yanda muka halicce ku a farkon karo babu sallatu ba riga ba wando ba komai ba dala balantana tanga dan haka Aisha Allah ya kara mata yadda da taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa Aisha take cewa ya rasulullah da manzon Allah yace a ranar kiyama za a tada jama'a kufatan uratan gurla kufatan wato halin ba su da takalma lafazin kufa jami'i ne na hafin in aka ce hafin wanda ba shi da takalmi uratan kuma za a tada su suna tsiraitattu ba riga ba wando jami'i ne na are gurla kuma ba su da sallatu yanda mutum ya zo duniya haka zai tashi Aisha sai take cewa ya Rasulullah kaifa yuhsharun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan yaya za a tada mutane a yinin alkiyama suna tsiraitattu ba riga ba wando ba takalmi Aisha sai tace kultu ya Rasulullah sai sai tace kultu wannisa ya manzon Allah har mata ma haka za a tada su kala wannisa manzon Allah yace hatta da mata haka za su tashi Aisha sai ta ce nace ya manzon Allah nastahi amma ku za mu ji kunya maza da mata su tashi haka a tsiraice manzon Allah sai ya ce ya Aisha al'amru ashaddu min zalika an yahummahum an yanzura ba'dhum ila ba'd manzon Allah ya ce Aisha al'amarin fa ya wuce haka ina wani ya samu damar ya kalli wani maganar ka waiwaya ma ka ga wani ka san da cewa wane a tsirace yake ko ba a tsirace yake ba ta mata su ba li kullimri in minhum yawma idhin sha'nu yuhu kowa lamarin da yake gaban shi ya wadace shi baka waiwayawa zuwa ga wani kowa ta kan shi yake kowa neman mafita yake to dan haka shine anan kenan yanda mutun ya zo duniya haka zai tashi dan haka hadisi sahihi wanda na cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innakum mahshuruna kufatan uratan gurla manzon Allah yace ku san da cewa a ranar kiyama za a tada ku a taru ku zuwa ga ubangijinku halin ba ku da takalma halin kuna tsiraitattu ba riga ba wando gurla kuma ba ku da sallatu haka za ku tashi manzon Allah sai ya karanta fadar Allah subhanahu wataala kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ile ubangiji ta'ala yace kamar yanda muka faru halitta a hurku nu'iduhu Allah yace haka zamu maidata kamar yanda ka zo duniya haka zaka koma zuwa ga ubangijinka duk abinda ka tara zaka bar shi anan kamar yanda yace wa taraktum ma khawalnakum ra'a zuhurikum wa'adan alaina ubangiji ta'ala yace alkawali ne akan mu wanda muka daukan ma kanmu inna kunna fa'ilin ubangiji ta'ala yace lalle mu mun kasance masu aikata duk abinda muka yi alkawali ne mu ba ma sabawa manzo Allah sai yace wa awwalu man yukusa yawmal qiyamati ibrahim farkon wanda za a sanya masa tufafi a yinin alkiyama shine annabi ibrahim alaihi salam shine farkon wanda Allah zai tufatar da shi wannan kuma karanci ne da matsayi wanda Allah yake banci Ibrahimu alaihi salam shine farkon wanda za a tufatar da shi a ranar kiyama dan haka maganar mai babbar alkabba mai aljihu 70 wanda zai zo ya kwashi ya nashi wai ku kuna tsaye a wajen hisabi duk mabiyansa zai kai ya zazzage a aljanna to anan manzon Allah ya nuna mana hatta da shi ga yanda zai tashi farkon wanda za a tufatar da shi shine Ibrahimu alaihi salam manzon Allah sai yake cewa wa inna nasan min ashabi yu'khazu bihim zata shimali wasu jama'a daga cikin sahabbaina manzon Allah yace za a damke su ayi wajen hagun da su fa aqulu ashabi ashabi sai in ringa cewa sahabbaina ne ku zo da suna mala'ikun Allah sai su ce masa innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faratahu ai waɗannan tun lokacin da ka rabu da su basu gushe ba sun yi ridda sun bar addininka manzo Allah yace fa aqulu kama qala al-abdus salih sai na fada kamar yanda bawa managarci ya fada shine annabi Isa alaihi salam wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim manzo Allah yace yanda annabi Isa ya fada ma ubangijinsa a yinin alkiyama yace ni ma haka zan fada to wannan hadisi shine ɗan shi'a suke fakewa da shi na cewa wai ai duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wucewarsa sun yi ridda illa wasu ɗan ɗaiɗaiku kawai ce tunda ga ya ai mala'iku za su fada masa innahum lam yazalu murtaddina munzu fa ala aqabihim munzu faraktahum. Malaman suka ce a waɗanda manzon Allah zai gani yayi tsammanin cewa jama'ar sa ne domin ya bar su akan musulunci sune waɗanda suka yi ridda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Abu Bakar ya yake su, wanda galibin su damun kuma kauyawa ne waɗanda ba su jima ba da musulunta, imani bai tabbata ba a cikin zukatan su, sai suke tsammanin cewa musulunci ya nada tabar masa tunda wanda yazo da shi ya bar duniya. Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya ja daga da su ya yake su. To waɗanda suka mutu a wannan yaki ba su dawo ba su ne manzon Allah zai yi zaton cewa jama'a sa ne. Mala'ikun Allah sai su ce masa a'a, lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraktahum. A wannan gaba kenan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu a karan kansa, kenan menene zai ce sahabbaina ne, sahabbaina ne ku zo. Gaya sai an bashi labarin game da halin su, sai a ce a'a, waɗannan ai ba su gushe ba, sun yi ridda, sun juya hannun agogo baya tun lokacin da ka rabu da su. Kenan su ne waɗanda aka kashe a wannan yaƙi, kenan harbul murtaddin. Waɗannan su ne manzon Allah zai yi tsammanin sahabbansa ne, mala'iku su bashi labarin cewa a'a sun juya hannun agogo baya, kuma za a kore su daga tauki-taukin da Allah ya tanada ma manzon shi a fagen alkiyama, wanda ake kiran shi alhawar. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce bal za'amtum, bari dai kun raye cewa Allah na ja'ala lakum maw'ida, cewa ba za mu sanya muku wata alƙawalta shi ne yinin alkiyama domin sakauta muku akan ayyukanku. Wa wudi alkitabu, Ubangiji Ta'ala ya ce a wannan yini za a azala tattafan ayyukan bayi a cikin hannayensu, ma'ana kowa za a danka masa littafinsa na aiki a hannunsa. Idan mumini ne za a damka masa a hannun dama, Allah ya sanya mu daga cikinsu, an gane ko? Idan kuma kafiri ne za a damka masa littafinsa a hannun hagu, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'u muqra'u kitabiya, an gane ko? Fa yaqulu ha'u muqra'u kitabiya. Ubangiji Ta'ala yace ku san da cewa wanda aka damka masa littafinsa a hannunsa na dama, Ubangiji Ta'ala zai yake cewa zai faɗa ga jama'a saboda murna da farin ciki, yace ku amshi littafina ku karanta. Walillahi al-masalul a'la, yanzu misali a yau idan aka zo ana raban takardu waɗanda suke na sakamakon aikin da ɗalibai suka yi, duk wanda yayi aiki mai kyau ya samu daraja madaukakiya, fama yake ya meka ma abokansa su gani menene ya samu. Amma duk wanda ya samu daraja mummuna fama yake ya boye, an gane ku? Fama yake ya boye kar ma wani ya ga abin da ya samu. Ba na mantawa wani malamin mu wanda ake kiran shi Abu Saif Al-Juhani, idan ya zo ya muku debuwar ya gama, ran da ya zo rabon takardu wanda ya aiki mai kyau haka yake meka maka, idan ka ga ya juya hannu haka, to daman ka san da cewa ba ka yi abin azuwa ba. In dai ka fada a cikin jarrabawa, to juya hannu yake haka baya, ta bayan baya zai baka, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. To haka shi su muminai kenan a yinin alkiyama, kenan su za a damka musu littattafansu a hannun dama, Allah ya sanya mu a cikinsu. Amma duk wanda aka bashi littafinsa a hannun hagu, waliyazi billahi ya tabi, kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul Shiqaq, Ubangiji Ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. To shine Ubangiji Ta'ala yace wa wudi alkitabu, a wannan yini na alkiyama za a aza littattafan ayyukan bayi a cikin hannayensu. Lafazin alkitab a nan mufrad ne, amma abinda ake nihi jam'i, an gane ko? Ai alkutub, wa wudi alkitab, za a aza littattafan ayyukan bayi na alkhairi da na sharri kenan a hannuwansu. Fataral mujrimina, Ubangiji Ta'ala ya ce a ran nan za ka ga waɗanda suke kangarari, waɗanda suka kangare ma Ubangijinsu, mushfiqina suna masu firgici suna masu tada hankalin su mimma fihi game da abin da yake cikin littafin da zaran sun karbi littafin sun gani to za su rikici waya kuluna zaka ji suna fada suna cewa ya wailatana ya kai can tabewar mu da hallakar mu mali hadal kitabi me ya samu wannan littafi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin wani karamin laifi ko babba face sai ya kididdige ya tabbatar da shi mamaki suke game da wannan littafi duk wani abin da bawa ya aikata karami da babban laifi gaba ɗaya littafin ya kididdige ya tabbatar da shi babbar computer kenan wanda ba ta manta komai sabani ga computer ta duniya so da yawa takan manta wani abu shine yace la yugadiru sagiratan wannan littafi baya barin sagiratan karamin laifi wala kabiratan ko babba illa a hasaha face sai ya kididdige wannan laifi ya tabbatar da shi ubangiji ta'ala yace wa wajadu ma amilu hadira bayi a wannan yini gaba daya sun samu abinda suka aikata a rayuwarsu ta duniya alkhairi ko sharri hadiran wato a halarce duk abinda mutum ya shuka a ran nan zai ganshi a gaban sa gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa tun a cikin suratu ali imran yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ubangiji ta'ala yace ba su labari game da yinin alkiyama yinin da kowace rai za ta samu sakamakon abinda ta aikata muhdara gashi a halarce an gane ko in alkhairi ne gashi a gabanka in sharri ne ma gashi a gabanka wama amilat min su'in duk abinda rai ta aikata na mummunan aiki a wannan yini ubangiji ta'ala yace tawaddu ita ran za ta yi burin cewa law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma a ce akwai fage wanda yake mai nisa tsakaninta da wannan aiki to kasancewar duk wasu miyagun ayyuka a nan duniya ne ake gyarawa ka nisanta da su amma in aka wayi gari kiyama wal iyazu billahi duk abin da mutum ya aikata shine zai hadu da shi shi ne ubangiji ta'ala yake cewa qala qarinuhu hadha ma ladayyati an gane ku duk abin da kenan ka riga ka aikata zaka same shi gashi aikin a tabbace kuma ga littafin ka kuma ga sikini wanda za a dora a auna iya abinda ka aikata na alkhairi da na sharri waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara shine ubangiji ta'ala yace wa wajadu ma amilu hadira a nan bayi gaba ɗayan su sun samu ma amilu abinda suka aikata a rayuwarsu ta duniya na alkhairi ko sharri hadiran a halarce gashi a gaban su wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar daidai da mutum daya mai alkhairi a rage masa sakamakon ayyukansa ko kuma marar laifi a dora masa laifin wani a yin alkiyama ubangiji ta'ala baya haka zalunci dama abu ne wanda Allah ya haramta ma kansa adalci sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala domin sarki ne wanda yake adali in ka aikata aiki na kwarai dai tak zaka yi saboda karamci na ubangiji subhanahu wata'ala wannan aiki ne kyakkyawa sai Allah ya linka shi goma daga goma Allah ya linka shi ya koma 700 daga 700 Allah ya linka shi iyayen da yaso in ku mummunan aiki ne ka aikata baka tuba ba to Allah zai rubuta wannan mummunan aiki ɗaya tak kamar yanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine can ubangiji ta'ala yake cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudaifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa daidai da nauyin jinkiya shi sai ya ce wa in taku hasanatan in abinda bawa ya aikata ya kasance aiki ne kyakkyawa yudaifha ubangiji ta'ala zai lullunka masa wannan aiki wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima kuma sannan zai bashi lada mai girma ita ce aljanna akan abinda ya aikata shine anan yace wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar daidai da mutum daya kenan in ma ubangiji subhanahu wataala ya kauda kai ya gafarta ma bawansa abubuwan da ya aikata ya kai shi aljanna ko kuma Ubangiji ta'ala ya kama bawa da laifin abin da ya aikata, wannan kuma tsantsar adalci ne. Dan haka yace yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u, wanda Allah ya ga damar azabtar da shi ya azabtar da shi, in ya azabtar da shi adalci ne ba zalunci bane, domin ya cancanta a azabtar da shi. Sannan wa yarhamu man yasha'u, Ubangiji ta'ala yana jin kan wanda ya so daga cikin bayinsa, in ya ji kan bawansa wannan kuma fadala ce da karanci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وبنجي تعالى كيف دا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم Ubangiji ta'ala ke cewa ba su labarin lokacin da muka faɗa ga mala'iku muka ce da su usjudu li Adam, ku duka ku yi sujada ga Adam. Fasajadu, gaba ɗayan mala'iku suka duka suka yi sujada ga annaba Adam kamar yadda Ubangijinsu ya umarce su. Illa Iblisa, Ubangiji ta'ala ya ce sai dai Iblis shi kadai ne a ba wastakbar yaki ya duka ya yi sujada ga annaba Adam ya yi girman kai. Kana minal jinni, Ubangiji ta'ala ya ce shi Iblis kana minal jinni, ya kasance daga cikin aljannu. An gane ku, yana daga cikin aljin, ma'ana jinsi na aljan. Fafasaka an amri rabbi, Ubangiji ta'ala ya ce sai ya yi rashin da'a game da umarnin Ubangijinsa. Ubangiji ta'ala ya ce a duka a yi sujada ga annabi Adam, amma shi ya ki ya duka ya yi sujada ga annabi Adam ya yi girman kai. Kuma ba komai ya kai shi ba illa hasada, domin ya tabbata wannan sujada da Allah ya ce a duka, amma annabi Adam fifiko ne Allah yake nunawa na annabi Adam akan sauran bayinsa. Shi ne sai ya yi kiyasi yake cewa ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din. To ka ce na duka na yi sujada ga annabi Adam, Adam din ko ni ko na fi shi, domin ni ka halicce ni daga tsantsar wuta, shi kuma ka halicce shi daga laka, a hada laka da wuta a gawa zai kona wani. To shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce fasajadu, mala'iku gaba daya sun duka sun yi sujada ga Adam, kamar yadda ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u illa Iblisa, sai dai Iblis shi kadai kana minal jinni. Ubangiji ta'ala ya ce ya kasance daga cikin jinsi na aljan. Fafasaka an amri rabbi, wato sai rashin da'a game da umarnin Ubangijinsa. Lafazin fafasaka an ciro shi ne daga alfisik, idan aka ce alfisik wato shi ne alkhuruju an da'a, rashin da'a kenan. Wannan aya tana nuna cewa duk wasu kisosi da ake kawowa cewa wai Iblis wai yana daga cikin mala'iku, lokacin da ya yi tawaye ya ki bin umarnin Ubangijinsa, Ubangiji ta'ala ya la'ance shi ya fitar da shi daga cikin mala'iku. Wanda anan Allah ya nuna mana cewa shi Iblis baya daga cikin mala'iku, yana daga cikin jinsi na aljan, wanda shi kuma aljan Allah ya halicce shi ne daga tsantsar wuta. Don haka malamai suka zana fuskoki wanda suke tabbatar da cewa Iblis baya cikin jinsi na mala'iku, koda ya kasance tare da su a cikin tawaga su, amma baya cikin jinsin su, domin shi sinadarin da Allah ya halicci aljan, Allah ya halicce shi ne daga tsantsar wuta, kamar yadda yace wal janna khalaqnahu min qablu min narin samu, kamar yadda yace wa khalaqal janna min marjin min nar, daga tsantsar wuta Allah ya halicci aljan. Su kuma mala'iku, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa ya Aisha, Allah ya halicci annabi Adam daga abin da kuka sani, ma'ana abin da Allah ya baku labari a cikin Alkur'ani, ita ce laka. Sai yace mala'iku ko Allah ya halicce su daga haske. An gane ku, su mala'iku daga haske Allah ya halicce su, dan haka suka fi komai gaggawa. A binciken masana kimiya, babu wani abu wanda yake mai gaggawa sama da haske. A duk abin da Allah ya halitta, babu wani abu mai gaggawa sama da haske. To kaga anan sun sha bamban, su mala'iku an halicce su da haske, amma shi aljani an halicce shi daga tsantsar wuta. Fuska ta biyu, mala'ikun Allah ba sa ci ba sa sha, shi kuma aljani ci yake sha yake. Dan haka a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana, wato shine gusar da bayan gari ko bawali, wato da kashi da wannan, domin aljannu da manzon Allah ya gana da su suka nemi guzuri, manzon Allah ya ce ku je duk kashin da aka gurgure aka yadda za ku same shi ya fi tsoka ya fi mai sama da yanda yake da. An gane ku, kaga kenan su mala'iku ba sa ci ba sa sha, haka Allah ya halicce su, amma aljani ci yake sha yake. Fuska ta uku, mala'iku ba sa aihuwa, amma shi aljani aihuwa yake, kamar yadda ana Allah ya ce a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni. Fuska ta hudu, mala'ikun Allah ba sa saba ma Ubangiji ta'ala duk abin da yake su yi, kamar yadda yake bal ibadu mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu, kamar yadda yake la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, amma shi gaya aljani ya saba umarnin Ubangijinsa. Dan haka duk kisosin da ake kaya shekarar dubu a cikin tawaga ta mala'iku, matsayin shi kaza, yana da gala kaza, bayan haka ya koma ya zama kaza, wannan duka Isra'iliyati ne, ba su da tabbas. Shine Ubangiji ta'ala yace kana minal jinni fasajadu illa iblis kana minal jinni, mala'iku gaba ɗaya sun duka sun yi sujada, sai dai iblis kana minal jinni, ya kasance daga cikin aljannu. Fa fasaka an amri rabbi, sai rashin da'a game da umarnin Ubangijinsa. Ubangiji ta'ala ya ce a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni, wannan rarauka ce Ubangiji ta'ala yake ma bayinsa. Yanzu kwa mai da iblis wa zurriyatahu da zuri'arsa awliya'a, ku rike su masoya, ku ringa yi musu biyayya, min duni ku sake ni, ma'ana yanzu kwa ringa ma iblis biyayya, min duni ya zamanto kuma ni ba kwa mun da'a. Wa hum lakum adu, alhalin shi iblis da zuri'a shi makiyanku ne. Ubangiji ta'ala ya ce bi'isa lil zalimina badala, ya munana ga azzalamai badala, abinda suka masani, abinda suka canza, ma'ana na biyayya da suke ma iblis suka fasa ma, suka ki ma Ubangijinsu biyayya, ma'ana masani ta yi muni. A ce mutum ya daina da'a ga Ubangiji ya zama mai da'a ga shaitani. Al-Imam Sha'abi, kamar yadda almajirinsa Mujalid ya rawaito daga wajensa, yake cewa inni laqa'idun yawman, Amir ibn Sharahil al-Imam Sha'abi ya ce wata rana ina zaune, idza aqbala rajulun, wani mutum sai ya gabato ya zo wajena, faqala, sai ya ce akhbirni, ya ce alaga ta malan labari nake so ka bani, halli iblis zauja, iblis yana da mata? Kuntu, sai na ce masa inna zalika al-urs ma shahidtuhu, wannan angwanci dai ni ban halarce shi ba. Tambaya ya zo masa, wai iblis yana da mata? Ya ce wannan angwanci ba da ni aka yi shi ba, ban san ba lokacin da aka daura wannan aure. Ya ce bayan haka sai na tuna fadar Allah subhanahu wa ta'ala, a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni, Ubangiji ta'ala ya ce yanzu kwa mai da iblis da shi da zuri'ar shi, ku mai da su masoya, ku ringa musu da'a min duni, banda ni, ma'ana ni ya zamanto ba kwa mun da'a. yace a lokacin nan fa adimtu annahu la takunu zurriyatu illa min zawja, sai na sani ai zuri'a ko ba a samu dole sai da mata. Fa kuntu na'am, sai na ce eh kore yana da mata. Da ya masa musu, amma daga baya da ya karanta tuna wannan aya sai ya ce masa eh yana da mata. To dan haka Iblis yana da zuri'a tashi, wanda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, riwaya ta wato ta Jabir, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna iblisa yadau arshahu alal ma thumma yab'athu saraya, wato iblis addini na Allah yakan dora gadan shi a tsakiyar teku, gadan shi na sarauta a tsakiyar teku yake, sannan sai ya watsa yaran shi a ban kasa su je su yada banna. Manzon Allah yace fa adinahum minhu manzilatan a'azamuhum fitna, wanda yafi kusa da shi a fadarsa wanda yafi girma a wajen fitina, duk wanda ya zama fitinanne daga cikin mabiyansa to shi yafi kusa da shi a fadar shi. Shine yace yaji'u ahaduhum fa yaqulu fa'altu kaza wa kaza, dai daga cikin su sai yazo ya ce masa na aikata kaza, na aikata kaza, naje na sawa na yayi kisan kai, na sawa na ya sha giya, na sawa na yayi kaza. Iblis sai ya ce masa koma gefe, baka yi abun a zo a gani ba. Sannan wani sai ya tashi shi ma ya zo ya ce masa ranka ya dade, nayi kaza, nayi kaza, nayi kaza, nayi kaza. Sai ya ce kai ma baka yi komai ba, ma sana'ata shayan, baka yi wani abun a zo a gani. Manzo Allah ya ce thumma yaji'u ahaduhum, sannan wani sai ya zo daga cikin su. Fa yaqulu, sai ya ce ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'ati, na taraddawa ne ban gushe ba, ina mai jefa kusuma da hayaniya da jayayya tsakanin shi da matar shi sai da na raba su. Manzo Allah ya ce fa yudinihi minhu, a lokacin nan shaydani sai ya kusantu da shi. Wa yaqulu, sai ya ce ni'ima anta madalla da kai, kai kai abun a zo a gani. A lokacin nan kamar yadda yake cikin wata riwaya, fa ya tazimuhu, sai ya rungume shi ya jinjina masa. Dan haka babu abinda shaydani yafi so face rabuwar aure, an gane ko iya abinda shi shaydani yafi so yafi kauna shine yaga cewa ya jefa jayayya da kusuma a tsakanin miji da mata sun rabu. Dan haka zaka ga galibi wani abinda ke raba tsakanin miji da mata wani dan abu ne wanda bai taka kara ya karya, dan abin da bai kai ba ma a ce mutun ya waiwaya, sai kaga an tada jijiyoyin wuya kai da ita zuwa wani dan lokaci kadan sai kaga an watsi, kuma sai daga baya ayi ta nadama. To wannan duka sharri ne wanda yake na shaydani. To wannan hadisi a takeice yana nuna mana shaydani yana da zuri'a. Shine Ubangiji Ta'ala yace a fatattakizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni, shin yanzu kwa mai da iblis shi da zuri'ar sa awliya a masoya ku rinka yi musu da'a, min duni ku sake ni ya zaman tuni ba kwa mun biyayya, wa hum lakum adu, alhali shaydani da zuri'ar sa kuma kiyan ku ne. Ubangiji Ta'ala yace bi'sa lizzalimina badala, ya munana lizzalimina ga azzalimai badala, abinda suka masanya, abinda suka yi masanya kenan na da'a da suke ma shaydani suka daina da'a ga Ubangiji. Ubangiji Ta'ala yace ma ashahadtuhum khalqas samawati wal ardi, yace iblis da shi da zuri'ar sa kusan da cewa ban halarto da su a lokacin da zan halicci sammai bakwai da kasai bakwai, wala khalqa anfusihim, ko halittar kawunansu ban zo da su ba a lokacin da zan halicci sammai bakwai da kasai bakwai, kuma ban nemi taimakon su ba, kuma ban nemi shawara ta su ba, wala khalqa anfusihim, kuma ban nuna musu ba lokacin da zan halicce su ban shawarce su ba. Yanda kenan ku ba kwa iya mallaka ma kanku wani abu, su ma ba sa iya mallaka ma kansu wani abu, to yaya za ku maida su masoya? Shine yace ma ashahadtuhu, iblis da zuri'ar sa Ubangiji Ta'ala yace ban halarto da su khalqas samawati wal ardi, lokacin da na halicci sammai bakwai da kasai bakwai, ma'ana ban zo da su ba nace ku zo ku gani ko ku zo ku kama mu ko na nemi shawarar su, wala khalqa anfusihim, ko halittar kawunansu, Allah yace ban halicce ban nemi shawarar su ba ko agaji na su cewa su kama mu. Wama kuntu muttakhizan mudillina abuda, Ubangiji Ta'ala yace kuma ni ban zamantu mai maida masu fatar da jama'a abuda, wato mataimaka, an gane ko? Al-mudillin kenan masu fatar da mutane, yana da bambanci da abdallin, in aka ce abdallin fatattu kenan, al-mubili masu bakar da jama'a shine yace wa ma kuntu ban zaman tuba muttakhizal mubillina mai maida masu batar da jama'a abuda wato mataimaka an gane ko ubangiji ta ala yace ni bana maida su mataimaka bana buƙatar agaji saboda shi ubangiji ta ala mawadaci ne dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.